نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إغوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتال البركة مسلاتي واللغة لكينا تشكين غلن كثنا أفوال لا ميلكو كثنا وفو لكينا بوتي أولا يمتي نجوماء saboda katsina duk sati za a ce katsina, amma kun ji ai ban ce Kano ba. A wannan yammaci mai albarka na Juma'a, a yau 19 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437, wanda kuma yake daidai da 24 ga watan 6 miladiya ta 2016, a wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsir suratul kahfi, muna ƙarshen kissar Zulkarnain. Kamar yadda muka saba, mukan ansa wasu daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu. Akwai wanda ya rubuto yake tambaya, game da hada sahu ne, yake cewa shin wajen masallaci shi ma sai an daidaita shi da masallacin ne, ko kuma yana zaman kansa ne? Wajen masallaci yayin da za a yi sahu, an fita wajen masallaci kuma ai ba magana a daidaita shi da masallaci, ko yana nufin cikin ƙwaryar masallaci da kuma haraban masallaci? Haraban masallaci daban, ƙwaryar masallaci kuma da abin daban, saboda haka kowanne sahunsa zai tashi daban, ba hada suke ba. Na fahimci tambayar in haka yake nufi. Sai kuma ya sake cewa mutum ne suka rabu da matarsa, suka rabu da matarsa har wato saki uku, sai suka ce saki biyu ne a tsakaninsu, alhalin uku ne, yaya ibadar su take? To, ban san su abin ya shafa, kuma su suka ce uku biyu ne, kai kuma ka ce uku ne, ban san da ya aka yi kai ka fahimci uku din ne ba. Idan har uku din ne, to su ma suka ci gaba da zama, sun san cewa suna zama ne da ba na shari'a ba. Mun kuma ba uku din ba ne, duk da dama wannan ko shari'a aka je, inda ba shaidu aka samu ƙwarara ba, waɗanda a gabansu aka yi sakin adalai, to babu abinda zai tabbatar da sakin face abinda shi mijin ya furta, ko ita matar inda za ta furta wani abu, ba za a aiki da maganar ta ba in ba shaidu ta kawo ba, ballantana kuma wani can daban wanda ba shi ne mijin ba, ba shi ne matar ba. Saboda haka sai an samu shaidu, in an samu shaidu waɗanda su za su ibada shaidar cewa a gabansu an yi sakin na ɗaya, na biyu, na uku, to shikenan waɗannan dole a raba su, kuma zaman su in sun ci gaba a haka zama suke wanda ya saba wa shari'a, cikin saban Allah suke, ba zama ne da shari'a ta yadda da shi ba. Sai kuma wanda yake magana game da gadon da aka bar musu, sun raba wani kuma ba su raba ba, sun ce ko akwai ko kanti ne ko shaguna ne ke cewa ana karɓar maimakon a raba sai ya zama na shagunan ana karɓar kuɗin hayansu, ana suna harkokin da ya shafi rayuwarsu da shi, da kuɗin makaranta da sauransu shekara da shekaru. To hakan ya yi ka ƙa'idar gado, ana so a raba shi, ga sun aka raba waɗanda za su haɗa kuma su yi wani abu sai su haɗu su yi, amma ka a bar shi haka ba a raba ba, saboda ba wai ku ake ji ba, ‘ya’yanku da za su zo bayanku in ya zama ba a yi raban ba, tun aka zo za a iya samun rikici. Shi ya sa Allah ta’ala ya ɗauki ragamar raba gadin da kansa, ya yi bayanin kowa ga kasansa. To da zarar mutum ya faɗi ya mutu, to dukiyarsa ta zama ta magadansa, bayan an cire abin da za a cire na bashi da abin da za a yi masa, da abin da za a yi masa sutura, da abin da za a yi masa na wasiya wanda bai wuce sulusi ba, to sauran duk ya zama na magada. To kuma kowane ɗaya daga cikin wannan magada yana da haƙƙi a cikin wannan dukiya, sai a raba ta kamar yadda Allah ta'ala ya ce a raba kowa a bashi nashi. Sai aka bashi nashi, idan akwai waɗanda suke ganin za su ci gaba da haɗa kayansu suna tafiyar da shi tare, to sai su yi. In su dukan ma suka ce to bayan an raba kowa ya san kasansa, gashi nan a rubuce, an rubuta an bashi cewa kana da kaza, wani yana da kaza, wani tana da kaza, to daga nan kuma idan za ku haɗa ku yi wani abu, kaga ko da a ce wani daga cikinku Allah ta'ala zai karɓi ransa, to ba za a zo a samu rigima da ‘ya’yansa ba, tun daga kasansu nan sun sani a cikin dukiyar. Amma ba a raba ba, to wani abu ne wanda daga baya zai zama rikici, zama na an samu rikici a tsakanin gida ɗaya, abinda aka sani na zumunci a zo a duk a lalata shi ta hanyar saboda wani abin da ya shafi gado. Shi yasa ake son a raba, don haka yadda kuka yi din ba haka shari'a take so ba. Idan kuka raba kowa ya san rabansa, to babu laifi. Kuma ku iya haɗawa in za ku yi wani kasuwanci ne, in za ku yi kuma mai za ku yi, sai ku haɗa bayan kowa ya san nashi kasan a ciki, wannan shi ne daidai. Sai ita wannan tana tambaya ne game da jinin al’ada. Take cewa tana yin kwanaki takwas, daga baya kuma ya koma kwana goma sha, wato ya ƙaru ya koma kwana goma sha uku zuwa sha huɗu, sai kuma yanzu jinin ya dawo, wato ya dawo a kwanakin tsarki na sha uku. To shi ne ta ce ya ibadar ta azumi. To jini babu shakka zai iya wuce al’adar mace, in takwas take zai iya wucewa, zai iya wucewa ya kai tara ya kai goma. Abinda dai aka sani ba zai cinye watan duka ba, amma zai iya kaiwa har sha biyar ba. To idan har tana iya, in dai har akwai alamar da take nuna cewa wannan jinin shi ne jininta na al’ada, to wani al’ada ta ce, idan ta iya bambancewa kuma cewa jinin da yake zuwa mata ba al’ada ta bace, domin ya sha bamban da jinin su saba gani na al’ada, to wannan za ta ɗauke shi ne jini na biki, za ta yi tsarki ta ci gaba da abin da ya shafi ibadarta. Sai shi kuma yana tambaya ne game da sigogi da suke tabbatar da zihari. Idan miji ya faɗa wa matarsa, shin ya haɗa da alaƙanta ta da wani hali na mahaifiyarsa, kamar ya ce kina da haƙuri irin na umma, sannan kuma zahari yana taƙaita ne idan an alaƙanta matar da ɓangaren sifofinta da mahaifiya, ko kuma yakan shafi dukkan wata muharrama na shi mijin. To a sigar zihari shi ne yayin da mutum zai kwatanta matarsa, wato ya ce anti alayya ka zahari ummi, su malamai suka ce ko ya faɗi wani ɓangare na jikin matarsa, ko da ba baya ya ce ba, ko ya ce hannunki ko ƙafarki ko abuna daidai yake da na mahaifiyata, ce kamar na mahaifiyata yake. Wato ko ya kwatanta ta ɓangare, ya kwatanta jikinta, gangar jikinta, ko kuma ya kwatanta wani ɓangare nata, ya haramta wa kansa kamar yadda wani ɓangare na jikin mahaifiyarsa yake haramun a kansa gare shi. To wannan shi ne zihari, ko dai gaba ɗaya jikinta ko kuma wani ɓangare na jikinta, saboda ai babu haramcin mace, ba rabinta ne yake haramta ga mutum ba, ce hannunta ya haramta amma sauran jikinta ya halatta gare shi, babu wannan. Saboda haka in ya kwatanta wani ɓangare na jikinta da sigar haramci da na mahaifiyarsa, to wannan ba abin nan zai zama zihari. So kalmar zihari da aka yi amfani da shi, saboda Larabawa suna amfani da zahar ɗin ne, ba wai kuma lallai sai ya zama gadon baya ɗin ba, ko da ba gadon baya ɗin ba ne, in dai har ya nufi haramci da wannan. A nan kwatanta sifa ko halayya wannan baya ciki, mutum ya ce kina da haƙuri kamar na mahaifiyata, kina da juriya kamar na mahaifiyata, ko kina da faɗa kamar na mahaifiyata, wannan ba zai shiga, ba shi ake kira zihari ba. Mutum ya kwatanta wani jiki na matarsa ya haramta wa kansa kamar yadda mahaifiyarsa take haramun gare shi, wannan shine ake kira zihari. Kuma da dama daga cikin malamai sun ce wannan kwatantawar ba wai kawai ya takaita ga mahaifiya kawai ba, har ma duka wata wacce take muharramiyarsa ce tahriman abadiyan, wacce ta zama haramun ce a gare shi har abada, matar da ta zama haramun ce a gare shi har abada ya aure ta, kamar mahaifiyarsa, kamar ɗan uwan mahaifiyarsa, babbansa, abin nan ko innarsa, ko kuma ƙanwarsa, ko ƴaƴan ƙannansa, duk waɗannan suna cikin waɗanda Allah ta'ala ya haramta masa ya aure su har abada. To inda zai kwatanta wato wani ɓangare na jikin matarsa da sunan haramci da ɓangare na waɗannan da Allah ta'ala ya haramta masa ya aure su, to haramci na har abada, to wannan ta zama abinda ya zama zihari, saboda haka sai ya yi kafara irin wacce ake yi ta zihari. Wannan shine maganar jumhurin malamai, akwai waɗanda suka takaita abin ga mahaifiya kawai, saboda Ubangiji ta'ala ya ambaci mahaifiya ne kawai. Ma hunna ummahatuhum in ummahatuhum ila allahi waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura, sai saboda haka Ubangiji ta'ala mahaifiya ya faɗa, saboda haka in aka shigo da wanda ba mahaifiya ba aka sa ta cikin layi, to anan an ƙetare nassi. Wannan shine ra'ayin su Ibn Hazm da wanda suka goyi bayan su akan wannan, amma galibin malamai sun tafi akan cewa babu bambanci tsakanin mahaifiya da kanwa da ya da kanwar mahaifiya ko yar mahaifiya, duk wacce take ta shiga cikin waɗanda Allah ta'ala ya hurrimat alaikum ummahatukum almuharramat binnasab wa birradaa, duk sun shiga ciki, saboda haka babu bambanci anan. Amma kwatanta hali da ɗabi'a, wannan babu wani abu a ciki, da ya ce kina da haƙuri kamar irin da mahaifiyarsa take da haƙuri, ko kina da juriya, ko kina da fushi, ko wani abu irin wannan, wannan ba a kiran shi zihari. To ina jin waɗannan dai su ne tambayoyin da za mu ansa yanzu, sai kuma gobe insha Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.
الله تعالى يجي قال هذا رحمة من ربي ذو القرنين باين يا جماعة ونن ganuwa ya ce haza rahmatun min rabbi, wannan wata rahama ce daga Ubangijina. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa, idan alkawarin Ubangijina ya zo, to zai sanya wannan wato ganuwa ta zama ta rurushe, ta daidaita da ƙasa. Wa kana wa'du rabbi haqqa, kuma alkawarin Ubangijina ya tabbata gaskiya ne. A jiya muna magana akan yadda wasu suka ɗauki batun zulƙarnaini da cewa ba wani bane wani basarake ne a ƙasar China. Wannan magana ce ta babban malami na tafsiri Al-Allama Muhammad Tahir Ibn Ashur, ya faɗi wannan a tafsirinsa wanda muka ce daman sai mun zo da ƙarshe za mu yi magana a kanta. Sannan ya ce wannan gini kuma ana nufin wannan ganuwa ta China, wacce tana ɗaya daga cikin abubuwa bakwai da suka fi ban mamaki da daɗu waɗanda da ake mamakinsu a duniya, seven wonders in the world. Saboda haka suka ce tana wannan katangar ita ce Allah ta'ala yake magana a nan. Muka ce to wannan magana kuskure ce, maganar cewa na farko wannan katangar ita ce katangar da Ubangiji ta'ala ya yi magana a cikin zulƙarnaini ba haka ba ne. Mun faɗi bambanci da yake tsakanin waɗannan waccan katanga da ko wannan katanga da Zulkarnain ya gina da waccan da waɗancan sarakuna na mutanen China suka gina. Za mu ambaci wasu abin nan hadisai wanda su kuma za su zama martani ne ga fadarsa cewa ba wasu ake nufi da Ya'juj wa Ma'juj ba sai Maghul, wato su ne tattarawa, mutanen tattar ko mutanen Maghul, wanda wasu mutane ne da suka bayyana daga gabashin China wanda suka bayyana suka shigo cikin kasashe na duniya, suka rika cin kasashe da yaki, suka rika kashe-kashe da barna, zubar da jini da ta'addanci iri-iri, wanda a lokacin da al'amarinsu ya faru an firgita kwarai, an tsorata kwarai da gaske, sun kawo tashin hankali kwarai da gaske a duniya, da labarinsu yana da tsawo, wanda su ne suka danno suka dirkako tun daga wancan guri mai nisa har suka shigo kasashen Larabawa, har suka zo suka rushe daular khilafar Abbasiya, wacce ita ce wato khilafa ta ƙarshe, wacce suka rushe ta a Baghdad, suka shiga kasgarin Baghdad, suka yi ta'adi, suka kashe rayuka ba iyaka, maza da mata da yara, duk wani abu da suka ci karo da shi mai rai babu abin da suka bari, suka yi ta'adi matukar ta'adi, suka yi barna wanda dan adam bai taba ganin irin ta ba, wanda masana tarihi sun dade suna wato karanta abubuwa da aka yi a duniya na barna, amma suna cewa ba su taba ganin irin wannan ba, da hatta kai Ibn al-Athir mai littafin al-Kamil fi tarikh, wanda shi ya halarci lokacin da aka yi abin, wato a zamanin sa abin ya faru, domin shekarar da suka shigo Baghdad ita ce shekara ta 656, to a lokacin yana da rai ya kuma ji labari ya gagga wasu abubuwan da suka faru a duniyar musulmi, da ya zo ba da labarin abin da ya faru a wannan shekarar, ya ce ya dade yana ta tunani, yana ta wato taraddudi, yana ta kai komo ya rubuta abin da ya sani game da wannan faji'a, ko kai ya rubuta, a ce ya shi sanin shi dai, a sanin shi tun kafuwar duniya, tun lokacin da Allah ta'ala ya sauko da Annabi Adam doran ƙasa har zuwa wannan lokacin bai taba karanta wani abin da aka yi na barna da ya kai nasu ba, ke cewa kuma bai zaci cewa ko nan gaba za a yi wani abu kamar nasu ba, ya ce sai dai ko Ya'juj wa Ma'juj, saboda shi ba a aƙidarsa ba su ne Ya'juj wa Ma'juj ba, ce to sai dai ko Ya'juj wa Ma'juj, ce su ma za su yi barna, amma dai shi yadda ya gani da abin da ya gani da abin da ya karanta da marubuta da suka rubuta, yake cewa shekara guda yayi yana kai komo, yuqaddimu rijlan wa yu'akhiru ukhra, ya rubuta ko kai ya rubuta, ya rubuta ko kai ya rubuta, da ƙarshe dai yanke shawarar cewa ya rubuta abin da ya sani, tunda basifa ce wacce bata bar yaron da yake cikin mahaifiyarsa ba, bata bar shi ba, za a kashe mace a fasa cikinta a ɗauko abin da yake cikinta shi ma a yanka shi, saboda haka yake cewa masifa ce wadda ɗan adam bai taba ganin irinta ba tun kafuwar duniya, in ba watakila ko nan gaba Ya'juj wa Ma'juj ba. To wannan wasu daga cikin malamai sun ce su ne Ya'juj wa Ma'juj ba, kamar yadda muka ce shi Ibn Ashur, kuma banda shi da yawa daga cikin waɗanda suka zo daga baya-baya sun rika fassara Ya'juj wa Ma'juj da cewa tatar ake nufi, da cewa Maghul ake nufi, sun yi hujja da wancan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa wayrul lil arab min sharrin qad iqtara, wato bada ya tabbata ga Larabawa da wani sharri wanda ya tunkaro su, wanda ya kusato su, ce to kaga ai abin da yake ya faru ga Larabawa wanda ba za su manta ba shine wannan wato kutse da mutanen tatar suka yi wa kasar su, suka hambarar da shugabansu, suka hambarar da shugabancinsu, suka yanka khalifa, suka yanka duk jama'arsa, aka tarwatse aka ban musu gari, suka yi barna irin yadda suke so, don haka suka fassara tatar da cewa waɗannan su ake nufi Maghul, to suka fassara Ya'juj wa Ma'juj da cewa su ake nufi da Maghul. Akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam sahihai waɗanda suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi magana game da Ya'juj wa Ma'juj bayan wannan aya ta yi magana akan su, haka nan aya cikin suratul anbiya ita ma ta yi magana akan su, to akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi magana akan su, daga ciki akwai hadisin da Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, wanda mun karanta shi jiya, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yaqulu Allah ta'ala ya Adam, Allah zai ce wa annabi Adam, ya kirawo shi da sunansa ya ce ya Adam, fa yaqulu labbaika wa sa'adaika wal khairu fi yadayka, an sawarka da'a gare ka kuma alkhairi yana ga hannunka. Fa yaqulu akhrij ba'sa an-nar, ka fito da kasan yan wuta, ka fito da yan wuta daga cikin zurriyarka. Qala annabi Adam ya ce wa ma ba'su an-nar, suwaye kasan wuta daga cikin zurriyata. Qala min kulli 1999, daga kowace dubu ka fitar da 999. Fa indahu yashibu as-saghir wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, daidai wannan lokacin ne yaro zai yi furfura, kowace mai ciki za ta barar da cikinta. Wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara, za su ga ka gama mutane suna wato layi kamar da suka sha giya amma ba giya suka sha ba. Walakinna azaballahi shadid, sai dai azabar Allah ce ta tsananta. Qalu, sahabbai suka ce ya rasulullah, wa ayyuna zalika alwahid, to wane ne zai zama ɗayan da zai tafi aljanna cikin dubu, a ce a dauki ɗaya kawai a kai shi aljanna dubu abin nan 999 su tafi wuta, waye zai zama ɗayan? Qala, manzo Allah ya ce da su abshiru albishirunku, fa inna minkum rajulan, a daga cikin ku mutum ɗaya kawai za a cira cikin dubu din da ake, ko 999 da ake so a tafi da su wuta, ku ɗaya ne za a dauka daga cikin ku. Wa min ya'juj wa ma'juj alfan, amma dubu za a dauka daga ya'juj wa ma'juj. Thumma qala, sai sannan manzo Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi, na rantsi da wanda raina yake hannunsa, inni arju an takunu ruba ahli aljanna, ina muku fatan ku zamo ɗaya bisa hudu na ƴan aljanna. Fa kabbarna, Abu Sa'id al-Khudri yace sai muka yi kabbara. Fa qala arju an takunu thulutha ahli aljanna, ce ina fatan ku zamo ku ne ɗaya bisa uku na ƴan aljanna. Fa kabbarna, muka sake yin kabbara. Fa qala, yace arju an takunu nisfa ahli aljanna, ina muku fatan ku zamo rabin ƴan aljanna. Ce fa kabbarna, sai muka yi kabbara. Fa qala, sai yace ma antum fi an-nasi illa ka sha'rati as-sauda fi jildi thawrin abyad, yace ku a cikin mutane wato zuriyar annabi Adam alayhi salam, ku al'ummata yawan ku bai kas zamo ba face tamkar silin gashi ne baki a jikin farin bijiminsa. Aw ka sha'ratin baydaa fi jildi thawrin aswad, ko kuma kamar silin gashi ne fari a jikin fatar bijiminsa baki. To kaga wannan hadisi karara yana nuna maka cewa su dai yajuju wa majuju daga cikin zuriyar annabi Adam alayhi salam suke, ba wasu ne halitta ce daban ba, wanda wannan zai rushe maka tatsuniya da dama da ake yi dangane da yajuju wa majuju bisa tsawansu ko fadinsu ko gajartarsu. Su ma halittarsu irin tamu ce, kuma mutane ne daga cikin ƴaƴan annabi Adam alayhi salam, wasu daga cikin masana tarihi suna jingina su da ƴaƴan Yafisu dan annabi Nuhu alayhi salam, cewa daga zuriyarsa ne, wanda cikin wannan gida na Yafisu daga nan ne Turkawa suka fito. To wannan abu na biyu da hadisi yake nuna mana, yana nuna mana al'umma ce mai yawan gaske, al'umma ce ba ƴan kaɗan ba. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin ku za a dau ɗaya, amma daga cikin za a dau dubu. A wancan ruwaya da muka karanta jiya, inna fikum qabilatan ummatan ma kanat fi shay'in illa kasarata, a cikin ku akwai kabilu ko al'umma guda biyu wanda duk inda suka shiga to sai sun shanye kowane abin da yawansu, sai yawansu ya rufe na kowa. Saboda haka wanda yana nuna maka al'umma ce mai yawa, da ayar da zamu karanta nan gaba, wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd yamuju fi fa'd, wasu malamai sun yi hujja da wannan aya akan nuna yawansu, to suna turbutsitsi a junansu ma saboda yawa. Zamu bar sashinsu a wannan rana yana turbutsitsi a cikin sashi, ko suna gaurayuwa da sashi. To wannan hadisi ya nuna mana wannan. Sannan akwai hadisi da Imam Muslim ya fitar da shi da ingantaccen isnadi a cikin littafinsa, hadisin An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu ta'ala anhu, wanda yake maganar sharɗan tashin alkiyama, ashratu sa'ati al-kubra, manya-manyan abubuwan da ɗan adam zai gani kafin alkiyama ta tashi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, fa bainama huwa kadhalika idh awha Allahu ila Isa, ana cikin haka sai Allah ta'ala ya yi wa annabi Isa alaihi salam wahayi, wato kaga annabi Isa ya sauka kenan ya dawo, yace inni qad akhrajtu ibadan li, Allah ya ce wa annabi Isa alayhi salam, na fito fa da wasu bayina, la yadani li ahadin biqitalihim, babu wanda yake da karfin da zai iya yaki da su, akwai wasu bayina ne na fito da su, halitta ta ce na fito da su daga inda suke tsare, kuma babu wani dan adam da zai iya tunkara su ya yake su. Faharriz ibadi ila tur, dan haka ka tafi da bayina ku haye kan dutsen Tur. Wa yab'athu Allahu Ya'juj wa Ma'juj, Allah ta'ala ya sako Ya'juj wa Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun, su fito su gangaro daga kowane tudu, wato za ka gansu suna gangarowa daga ko ina, wannan shi ma yana nuna maka yawan su. Wa hum min kulli hadabin yansilun, da gaggawa da sauri, shi yasa wasu suka ce yana daga cikin ma wato dalilin kiransu Ya'juj wa Ma'juj din kenan, wato daga kalmar ajja, ajja yana zuwa da ma'anar asra'a, to saboda saurin da suke da shi aka kiransu Ya'juj wa Ma'juj. Akwai sunan da ba, akwai abin nan kaulin da ba wannan ba, wasu sun ce ana kiransu Ya'juj wa Ma'juj ne saboda yawan su, da yadda in suka haɗu guri suke gaggawa suna turbutsitsiniya saboda yawa, inda Allah ya ce wa tarakna ba'dhum yawma idhin yamuju fi ba'd, wasu suka ce kuma saboda gurin da suke da zafi, daga shi yasa aka kira su Ya'juj wa Ma'juj. Akwai maganganu daban-daban. Manzo Allah ya ci gaba da cewa fa yamurru awailuhum ala buhayrati tabariya, wani sashi nasu ya wuce ta gaban wani teku da ake kira tekun Tabariya, wanda yana cikin tsakanin abin da Isra'ila da tuddan Golan, da tuddan Golan da ke kasar Syria a tsakanin nan yake, wani lake ne, wani dan karamin kududdufi ne, teku ne wanda yana zubowa cikin Baharul Urdun ko Naharul Urdun, sukan kira shi da Baharul Jalil, sukan bashi wannan suna the Sea of Jalil. To sai su zo wannan teku, ko in ce wannan korama ta Tabariya, fa yashrabuna ma fiha, duk su shanye ta, sun zo wannan gaba ɗaya sai su shanye wannan kududdufin duka. Wa yamurru akhiruhum, na ƙarshen su idan ya zo, tun da za su yi jerin gwano ne sun fito suna ta gudu, to na farkon da za su zo, na farkon in suka zo, tawagar farko in suka zo, duk sai su zuke ruwan, saboda haka na ƙarshen in suka zo sai su ce fa yaquluna, sai su ce laqad kana bihadhihi marratan ma, ai ku da nan kamar akwai ruwa, wato gurin an zuke shi har ma ya fara bushewa, saboda haka na farko sun shanye ruwan, na ƙarshe ma ba su samu ba, sai ai ku da nan akwai ruwa. Thumma yasiruna hatta yantahu ila jabal al-khamar, sannan su ci gaba har sai sun zo wani dutse wanda yake cikin itatuwan ciyayi, su ne khamar din, wato bishiyoyi ne waɗanda suke masu sarƙaƙiya, masu duhu. Wa huwa jabalu baitul maqdis, shi ne dutsen da yake baitul maqdis. Baitul maqdis ana nufin Palestine, ana nufin Palestine wacce Yahudawa suka mamaye, suke mulkin mallaka a ciki a yanzu. Fa yaquluna, sai su ce laqad qatalna man fil ardi, tunda daga ji annabi Allah ta'ala ya ce wa annabi Isa alayhi salam da shi da jama'a sa su je su gudu su boye, ba za su iya yakar wannan mutane ba, don haka sun zo ba su ga kowa ba, duk an gudu. To shine sai su ce mun gama kashe na doran kasa, halumma fallaqtum man fis sama, ku zo mu kashe wanda ke sama. Fayarmuna bi nushabihim ila sama, sai su sa kibau din su yi ta harbi sama. Fayaruddu Allahu alaihim nushabahum makhdubatan daman, sai Allah ya dawo musu da wannan kibau nasu da jini taba-taba a jiki. Wa yuhsaru nabiyullahi Isa wa ashabuhu, Allah ya tsare annabi Isa da sahabbansa inda yaso tsare su. Hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairan min 100 dinarin li ahadikum al-yawm, har ya zama wato kan bijimin sa a gurin ɗaya daga cikin su sai ya fi masa alkhairi, ko sai ya fi fifita shi sama da yadda zai fifita dinari 100, wato abinci zai yi wahala, abinci zai yi wahala saboda an tsare mutane kamar musta abin nan a guri guda, su kuma sun bazu a cikin abin nan a cikin gari. Annabi Isa alayhi salam ko yana gurin da aka gudu da jama'a da dabbobi, to a lokacin saboda karancin abinci ai zamana mutum ya samu kansa zai iya bada dinari 100 a bashi ya karbi kansa daya. Fayarghabu Nabiyullah Isa wa ashabuhu, mutun da za a shiga cikin tsanani wahala tai wahala, abinci ya fara karanci, ya fara tsada, ya fara wahala, to sai Annabi Isa alaihi salam da sahabbansa, wato da waɗanda suke tare da shi jama'ar sa, sai su shiga addu'a, su ta roƙon Allah Ubangiji ta'ala ya kubutar da su daga wannan musiba. Fayursilullahu alaihim an-naghaf, sai Allah ta'ala ya aiko musu da wata tsutsa, tsutsa ce an-naghaf, tsutsa ce wacce take shiga hancin dabbobi, takan yi sanadiyar mutuwarsu. To sai Allah ya turo wa Ya'juj wa Ma'juj irin wannan tsutsa, fi riqabihim, ta rika hawa wuyoyinsu. Fayusbihuna farsa, sai su wayi gari duk sun mutu, wato wannan tsutsa ta kashe su. Kamauti nafsin wahida, wato a lokaci guda, wato su mutu kamar mutuwar rai daya. Abinda ake nufi a lokaci guda gaba daya za su mutu, ba wai kadan 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 za su rika mutuwa ba. Thumma yahbitu nabiyullahi Isa wa ashabuhu ila al-ard, sannan annabin Allah Isa da sahabbansa su sauko daga kan dutsen Tur wanda suka boye. Fala yajiduna fil ard mawdi'a shibrin, ba za su samu daidai da danin dai abin nan, daidai da dani ba a ƙasa. Illa mala'ahu zahabuhum wa natnuhum, face a gurin za ka ga banda maiƙo na matattun Ya'juj wa Ma'juj da warinsu, babu abin da za ka gani, wato taki ɗaya za ka samu da man ko abin da man su, saboda sun mutu sun fara lalacewa, sai kuma warinsu. Fayarghabu Nabiyullah Isa wa ashabuhu, sai Annabi Isa da sahabbansa, wato jama'arsa, al'ummarsa, sai su sake yin addu'a Allah ta'ala ya raba su kuma da wannan musiba. Gashi an kashe Ya'juj wa Ma'juj, amma kuma ba gurin zama, ba gurin ta, duk inda ka taka kafa Ya'juj ne za ka taka, inda ka taka gawai Ya'juj ne, to kaga ko gayo Ya'juj aka barka da ita baka da bala'i. Saboda haka sai su sake yin addu'a, Allah ka raba mu da bala'in Ya'juj, to kuma ka raba mu da gawar Ya'juj. Fayursilu Allahu tayran ka'anaqil bukhti, sai Allah ta'ala ya aiko da wasu tsuntsaye kamar wuyayen raƙuma. Al-bukht shine raƙumi wanda yake da tozobi din nan, haka tsuntsaye ne manya-manya Ubangiji ta'ala zai aiko su. Fatahmiluhum, su rika ɗaukar gawawwakin Ya'juj wa Ma'juj. Fatatrahuhum haythu sha Allah, suka jefar da su inda Allah ta'ala ya so su jefar da su. Thumma yursilu Allahu maqran, sannan sai Allah ta'ala ya aiko da ruwan sama. La yakunu minhu baytu madarin wala wabar, ruwan saman da gidan wato siminti ko kuma gidan fatu na gashin dabba ba zai iya tsare wannan ruwa ba, wato ruwa ne wanda zai shiga ko ina da ko ina, saboda mamako ruwa ne wanda dan adam ya taba ga irinsa ba. Fayaksilu al-ard hatta yatrukuha kazalaqa, wannan ruwa ya ainihin ya wanke ƙasa har sai ya mayar da ita kamar madibi, wato tana haske, tana sheki, wato Ubangiji ta'ala ya tsabtace ta daga wannan wato gawawwaki na Ya'juj wa Ma'juj da abinda ya lalace nasu kafin a kwashe su. Thumma yuqalu lil ardi, sannan sai a ce wa ƙasa, ambiti samaratiki, Allah ta'ala ya umarci ƙasa cewa ta fito da ƴaƴan itatuwanta. Wa ruddi barakatiki, ki dawo da albarkarki, abinda aka saba samu na albarkatun ƙasa a rika samu, amfanin gona a rika samu, ƴaƴan marmari su ci gaba da samuwa. Fa yawma idhin ta'kulu al-isabatu min ar-rummanati, a wannan rana za a iya samun jama'a samu wato rumman, an san rumman ai babu da shi ko rumman yana nan kamar abin da yake girman sa bai fi girman lemun zaki ba, amma kuma ƴaƴa ne da shi, kaza wanda suka je maka sun ci. To ya zama da rumman guda ɗaya, jama'a guda ɗaya za su iya haɗuwa su ci rumman ɗaya, kowa ya ƙoshi saboda albarka, ba wai rumman ɗin ne za a yi shi ƙato ba, wanda ce to wani irin girma rumman zai yi, a rumman yana nan kamar abin nan, amma albarkarsa da an kawo shi kuna ku bakwai ku goma, wanda ya bintira yana ɗuta sai ku ji kawai kuna gyatsa. Wa yastadhilluna bi qihfiha, sannan kuma su rika shiga wato abin nan ɗinta, bawanta suna wannan shine yasa wasu malamai suka ce girma za ta yi saboda bawanta za a yi inuwa da shi za a yi inuwa da bawanta wa yubaraku fil risli kuma ai Allah ta'ala ya sanya albarka ga naunan dabbobi ya za musu albarka hatta innal liqhata min al ibli litakfil fi'am har a samu dabba daya mai nono idan aka tatsu nonon ta to zai ishi gida guda wato da tatsa dabba ɗaya to kowa a gidan zai sha jama'ar gidan kowa zai sha ya koshi wallik hata min albaqarati la takfil qabilata min annas wato kuma dabba nonon dabba kwaya ɗaya zai ishi kabila guda daga cikin mutane wallik hata min alghanami takfil fakhdha min annas sannan kuma a samu kabila abin nan dabba wacce take da nono ƙananan dabbobi masu nono idan aka tatsu nonon zai ishi gida guda wato makusanta al-aqarib fa bainamahum kadhalika to mutane na cikin irin wannan rayuwa kuma Allah ta'ala ya saukar da albarkatun ƙasa komai ya samu tsoro ya kau iz ba'athallahu rihan tayyibah to sai ne Allah ta'ala ya aiko da wata iska mai dadi fata'khudhuhum tahta abatihim rika fitowa ta karkashin abin nan hammatun su tana daukar rayukan su fataqbid ruha kulli mu'minin ruha kulli mu'minin wa kulli muslim ta karburan kowane mu'mini ta karburan kowane musulmi wa yabqa shirarun nas idan mara ashrarai ne mutanen banza ne za su yi saura a duniya yataharajuna fiha taharujal humuri suna wato yi wa junan su barbara mace da namiji kamar yanda jakuna ke yi fa alaihim taqumu sa'a to su ne za su yi saura alkiyama ta tashi to wannan hadisi yana cikin sahih muslim hadisi ne tabbatacce ingantacce wanda ya nuna mana yadda bayyana ya jujuwa wa majuju take da yadda za ta faru da sanda za ta faru kuma za ta faru ne bayan saukar annabi isa alaihi salam annabi isa kuma zai zo bayan mahdi bayan dujal don shi zai kashe dujal sannan zai samu mahdi zai sallah a bayan mahdi kaga akwai wasu manya ashraqus sa'a da za su gabaci bayyanar jajuju wa majuju sauraka kaga duk wannan zai rusa maka waccan maganar ta cewa magul ta tarni to da ita tarni ina annabi isa ina dajjal ina mahdi to sannan yana nuna cewa daga bayyanar su babu wata tazara alkiyama za ta tashi daga bayyanar jajuju wa majuju to kusan manyan alamomi na abin nan sun zo ƙarshe sauran za su zo da gaggawa kamar yadda hadisi ya nuna kuma kamar yadda za mu yi bayani a nan gaba saboda haka sauran fitowar rana da sauransu duk za su zo kuma da sauri shi ke na alkiyama sai ta tsaya shi yasa za mu ga a cikin ayar da Allah ta'ala yana gama maganar ya juju wa majuju wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd sai ya ce wa nufikha fi suri fa jama'nahum jama'a saboda haka alkiyama ta zo al'amura sun abin nan tunda Zulkarnain ya yi maganar cewa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan fatarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd wa nufikha fi as-suri fajama'nahum jama'a shikenan sai aka ci gaba kuma ga maganar la lahira wa aradna jahannama ala al-kafirina arda har zuwa karshe lil-kafirina arda saboda haka wannan yana nuna maka kenan ba wasu mutane da sun zo sun tafi ba sannan da ra'ayin da za ku ji na nan gaba na wasu da suke kokarin su fassara ya juju wa majuju da cewa su ake nufi haka nan Imam Ibn Majah ya fitar da wannan hadisi na Nawas Ibn Sam'an a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayuqilul muslimuna min qisi ya juju wa majuj wa nushabihim wa atrusihim sab'a sinin musulmi za su yi shekara 7 suna hura wuta musulmi za su yi shekara 7 suna hura wuta daga kibiyoyinsu da masunansu da ainihin garkuwarsu da suka bari wato kayan fadansu za su zama makamashi ana ta ita su zama itace na hura wuta shekara 7 za ana hura wuta wannan duk yana nuna maka yawansu da yawan abin da suke dauke da shi na makami Imam Ahmad ya fitar da hadisi risan Abdullahi dan Mas'ud a cikin musnad dinsa yake cewa لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدرن دعك إسراء دع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي إبراهيم وموسى وإيسى عليه السلام يا أهل دع النبي إبراهيم دع موسى دع النبي إيسى عليه السلام فتذاكروا الساعة سكي تتونا الأمر انتاشن الكيامة har inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace faraddu alhaditha ila Isa fa zakara qatl ad-dajjal, suka mai da magana zuwa ga Annabi Isa yayin maganar kashe dajjal. Thumma qala thumma yarji'u an-nas ila biladihim wa awtanihim, mutane kowa ya koma garuruwan su da kasashen su da garuruwan su. Qala fa inda zalika yakhruju ya'juj wa ma'juj, to daidai lokacin ne ya'juj wa ma'juj kuma za su bayyana. Wa hum min kulli hadabin yansilun, suna gangarowa da bubbugowa daga kowane tudu. Fa yata'una biladahum, su shigo wato a garuruwan mutane. La ya'tuna ala shay'in illa ahlaku, duk abinda suka biyo ta kansa sai sun ga karshen sa. Wa la yamuruna ala ma'in illa sharibu, duk ruwan da suka wuce ta kansa sai sun shanye. Thumma yarji'un nas ilayya, mutane su dawo gun Annabi Isa alayhi salam. Fa yashkunahum, su kawo kuka ga halin da suke ciki. Fa adullahu alaihim fayuhlikuhum wa yumituhum, in ya addu'a Allah ya halaka su ya kashe su. Hatta tajwa al-ardu min natni rihihim, har kasa wato duniya ta rika wari, ta cika da wari saboda warin gawawakin su. Fayunziru Allahu azza wa jalla al-matar fatajrufu ajsadahum hatta yaqdhifuhum fil bahr, Allah ta'ala ya saukar da ruwa ya ainihin kwashe su har ya zuba su a cikin teku. Wannan hadisi akwai magana akan ingancin sa, ya kuma saba ta wani bangare da hadisin da muka karanta na An-Nawas ibn Sab'an wanda yake cikin Muslim, da yake nuna tsuntsaye ne Allah ta'ala zai aiko ba ainihin ruwa ba. To yana daga cikin abubuwan mamaki da wasu suka kawo na cewa dujal shine Ya'juj wa Ma'juj, wanda kuma sun abin afwan Ya'juj wa Ma'juj sune mutanen Magul Tatar waɗanda sun bayyana tun karni na 7 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. To da a ce waɗannan sune Tatar, sune Ya'juj, Tatar sune Ya'juj. To da Dujjal ya bayyana tun karni na 7 kenan, tunda zai kasance kafin Tatar su bayyana, tunda an ce sune Ya'juj wa Ma'juj. Kuma da Isa alayhi salam shi ma ya sauko ya kashe Dujjal tun kafin fitowar Tatar, da haka ta faru. Sannan da Saddu Dhilqarnain tun a wancan lokacin da ya gama rushewa, ce fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd, da tuntuni wannan abinda Dhilqarnain ya gina da tuntuni ya rushe. Da kuma awailut Tatar, farkon Tatar da za su zo, da sun shanye Buhairatu Tabariya, wanda har yanzu da ruwa yana nan, inda kuma Annabi ya ce za su shanye har na ƙarshe su zo, suna cewa su zo ba su samu ruwa ba, su ce aiko kamar nan da ruwa. Kuma da an tsare Annabi Isa alayhi salam da mutanansa har sun yi addu'a Allah ta'ala ya saukar da wannan tsuntsaye, sun kashe Ya'juj wa Ma'juj. Kuma da tuntuni alkiyama ta tashi tun wajen ƙarni 7 da suka wuce, zuwa ƙarni 15, wancan kuma Tatar sun fito tun ƙarni na 7. To da cikinan da tuntuni alkiyama ta tashi, saboda daga bayan su, daga bayan bayyanar Ya'juj wa Ma'juj ba jumawa, alkiyama za ta tashi, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Imam Ahmad, wanda Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya hassana shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sun bai yaji'u Isa ibn Maryam fa yaqtulu ad-dajjal thumma inna ma huwa qiyamus sa'a, Isa alaihi salam ya bayyana ya kashe dajjal, sannan alkiyama kuma sai tsayuwa alkiyama. To magana da tafi ta su Ibn Ashur mamaki da waɗanda suka tafi kan ra'ayinsa, maganar waɗanda su kuma suke cewa ba wasu bane Ya'juj wa Ma'juj sai ƙasashen turawa da ƙasar China, America da Russia da sauran ƙasashen Europe sune turawa, abinda sune Ya'juj wa Ma'juj, saboda haka ga sunan sun fantsama sun shiga ko ina. To abu ne kuma sananne, mu dai mun san cewa su Ya'juj wa Ma'juj alkur'ani ya gaya mana tsakaninmu da su an yi mana katanga kafin su bayyana. Shin waɗannan mutane akwai wata katanga tsakaninmu da su tun kafin zuwan Annabi suna nan, kuma ba wata katanga? Gashi nan muna tafiya China, nan ma akwai wanda watakila sun jajje China, akwai wanda ba watakila bayan sallah zai koma China. Ba wata katanga. Allah kuma ya gaya mana ya sanya katanga, Dhulqarnain ya sanya katanga tsakanin mutane da Ya'juj wa Ma'juj. Su ko waɗannan ba mu taɓa sanin wani lokaci da aka ce akwai wannan ba, suna cakuɗe da mutane ana tare da su, suna shigowa ƙasashen mu, muna shiga ƙasashen su. Shi yasa irin waɗannan maganganu har kullun zaka gane, inda zaka gane cewa maganganu ne marasa tushe, zaka cewa ba za su taɓa ta tafiya da abin da yake zahirin Alƙur'ani ba, ballantana kuma sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Akwai waɗannan, akwai mutane, akwai turai, akwai turawa suna nan, akwai rumawa suna nan, mutanen China suna nan, amma Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa cewa fa su ne Yajuj ba. Inda su ne, Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce to ko ga Yajujin da Allah yake faɗa, hatta idza futihat Yajuj wa Majuj, su ne waɗancan mutanen fa, amma Annabi bai taɓa faɗa ba. To sai yau ne kuma hatta idza futihat Yajuj wa Majuj, a ce ana nufin in aka buɗe wai abin nan, wai wannan ruwa da aka ce za su shanye shi ne wai man fetur, aka ce man fetur ne, wai da sun shaƙo inda man fetur yake a duniya, to za su yi dafifi su tafi can, ko ma haɗa faɗa ne su yi don su riƙa kwashe man suna tafiya da shi ƙasashensu. To wai shi ne ruwan da aka ce Annabi ya ce za su riƙa shanyewa, man fetur ne za su shanye. To tare da cewa Annabi ya gaya mana su waɗannan in suka shanye na farkonsu zai zo na ƙarshe, na farko zai shanye, na ƙarshe zai zo, ce nan akwai abin nan yana ina. Wannan kuma man fetur duka kowa yake samu, akwai wanda ake hadawa da na farkon da na ƙarshen, yadda ake kaiwa Turai, ake kai mai Turai, ake kai shi America, ake kai shi ƙasashen Asiya, kowa yana samu, babu wani ya zo ya ce ya rasa. Kuma nan Buhairatu Tabariya aka yi magana, an faɗi wata buhaira ce, wani lake ne wanda sananne ne a tarihi, har yanzu ma yana nan, ko yanzu ka je ziyara za ka iya ganin shi. Sheikh Abdurrahman ibn Sa'idi alaihi rahmatullah ya taɓa rubuta risala ya ce Turawa ake nufi da Amerika da Yajuj wa Majuj. Ya taɓa rubuta wannan da zamanin Sarki Abdulaziz ne, ya kirawo shi ya ja kunnensa a kan maganar. To tun daga lokacin bai buga littafin ba, ya zo ya yi tafsirinsa wanda muke karantawa, tafsirin Karimin Rahman, a ciki ya zo kan ayoyin da suka yi magana kan Yajuj wa Majuj a nan suratul Kafi ko suratul Anbiya, ya yi fassarar su kamar yadda salaf suke fassarar su, da yake nuna maka ya yi taraji'i daga wancan, kuma har ƙarshen rayuwarsa ya buga littafinsa, tafsirinsa, kafin rasuwarsa da shekara biyar, amma bai buga wancan littafin ba, da yake nuna maka cewa ya yi taraji'i daga wannan ra'ayin na cewa ana nufin wato Turawa su ne Yajuj wa Majuj. Saboda wannan fassara cewa Turawa su ne Yajuj wa Majuj, ƙoƙarin bankara ayoyin Alƙur'ani ne wanda ba su taɓa tafiya daidai ba da abinda Allah ta'ala yake nuna mana cewa su Yajuj wa Majuj ga yadda suke. In kulli hadabin yansulun, sannan kuma kamar yadda Allah ya ce waqtaraba wa'dul haqq, da zarar sun zo to kuma wa'dul haqq ya matso kusa, to a lokacin kuma za a shiga tashin alkiyama ne zai zo. Da kuma waɗannan daman can suna nan, saboda haka ba magana cewa su ne ake nufi da abin nan. A dunkule in akwai lokaci za mu wato dunkule maganganun da za su zama su ne raddi ga waɗanda suke ɗauka a kan cewa Turawa ko Yajuj wa ma abin nan ko Magul Tatar su ne Yajuj wa Majuj. Za mu dunkule hujjojin kamar haka. Na farko, wannan mu ce wannan ya saba wa dukkan wani nasi da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa Yajuj wa Majuj ba za su bayyana ba sai bayan saukar Annabi Isa alaihi salam da kashe Dujjal. Na biyu, ya tabbata a cikin nassoshi cewa in sun fito ba dadewa za su yi ba, suna fitowa dan lokaci kankani ne, kamar yadda muka ji a hadisin Annabi Isa zai addu'a Allah ta'ala ya halaka su, saboda haka ba dadewa za su yi ba. Wanda kuma al'ummomi na kafirai waɗanda ake tsoron a fassara Yajuj wa Majuj da su, da mancan suna nan kuma har yanzu suna nan. Abu na uku, ya tabbata Alƙur'ani da Sunna cewa ganuwar da suke wajenta tana nan, za ta tsaya, ba za ta rushe ba sai lokacin da alƙiyama ta matso, kamar yadda ayoyin a nan suratul Kafi suka nuna, haka nan a cikin suratul Anbiya haka abin ya nuna. Sanda abin zai faru su fito, to kuma alƙiyama ce dab za ta tashi. Sannan abu na hudu, wannan maganar ya saba wa abinda Zulkarnain ya bada labari cewa ya sanya wa mutane tsakanin mutane da ya juju wa majuju ya sanya wata ganuwa babba ta karfe wanda ba za su iya huda ta ba sai lokacin da alkiyama ta mazo fa iza jaa wa'du rabbi ja'ala hudaka ba cewa kasashen turai ne ya saba wannan magana shi zulkarnain cewa sai alkiyama ta matso a lokacin ne za a baje wannan ganuwa wacce za ta ba ya juju wa majuju damar fitowa sannan abu na biyar nasu suka sun nuna cewa idan abinda idan ya'juju wa ma'juju suka fito to sauran ayoyi sauran alamomin tashin alkiyama manya za su rika zuwa za su rika tatabu'i ka tatabu'ul kharas kamar idan ka rike carbi kana ja ɗaya na bin ɗaya ɗaya na bin ɗaya haka za su zo ɗaya bayan ɗaya kuma a umamul kufur waɗannan al'ummomi na ƙasashen kafirai daman can suna nan a haka kuma babu wata aya da ta bayyana bayan mun san akwai su a duniya ba wata aya da ta zo bayan wannan tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai su kuma bai taɓa cewa mutane su ne ya'juju wa ma'juju ba haka nan sahabbansa ba su taɓa cewa su ne ya'juju wa ma'juju ba tabi'ai ba su taɓa cewa su ne ya'juju wa ma'juju ba haka nan sauran al'umma abin da malamai magabata taɓa samun wani malami cikin magabata ba wanda ya ce su ne ya'juju wa ma'juju abu na bakwai ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya juju wa majuju idan suka zo lokaci ya kare ni idan suka zo daidai buhairatu tabariya za su shanye ruwan da yake nan wanda kuma al'ummomin kafirai din nan ga sunan suna nan kuma ga ruwan da muke sha yana nan babu wanda ya shanye buhairatu tabariya kuma tana nan to wannan kawai in ka rike ya isa ya rusa maka waccan magana da ake ta yama didinta ake yawo da ita wani lokaci musamman yan boko akan rude su da wannan a ce da su ai an gano cewa ashe ma ya juju wa majuju da Allah ya faɗa ashe mutanen China ne su ne za su yi ta shiga ƙasashen musulmi suna cinye musu arziki duk inda suka je to sai sun kwace kasuwancin ƙasar su ne min kulli abin nan mufsiduna fil ardi da Allah ya faɗa akwai wanda suke fassara ayoyin da haka cewa ayan China ne da suke shiga ƙasashe suna karya tattalin arzikin ƙasashe suna kaiwa ƙasashensu to wannan ba gaskiya ba ne abinda alqur'ani yake nuna mana ba su ne ya juju wa majuju ba babu wata rana da aka sa mana shamaki tsakanin abin nan akwai wanda suke cewa ai tunda an ce ya juju wa majuju su ma yan adam ne kamar mu kuma an ce akwai wata ganuwa da aka gina tsakanin mu da su ta yaya har zuwa yanzu ba a gano waɗannan mutane ba tare da cewa bature ya kewaye duniya ba inda bai sa kafa ba yayi yawo sama da ƙasa har ya je tauraron wata ya je duniyar wata ya za a yi a ce wai su har yanzu ba a gansu ba inda akwai su to kaga anan kokari ba yake ce ƙarya ne babu tare da cewa Allah ya faɗa ce inda akwai su aida ba inda bature bai sa kafa ba to wannan kaga rashin hankali ne da rashin sanin ikon Ubangiji da yi wa ikon Ubangiji wata iyaka ka duba annabi Musa alaihi salam kamar yadda malamai suke yi ma masu irin wannan kauli raddi suka ce ka duba annabi Musa alaihi salam da shi da mutanansa lokacin da suka shiga saharar Sina annabi Musa alaihi salam ya ce mutanansa udkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tattaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin yace su shiga baitul maqdis suka tsaya suka yi ta daddagewa suka ki shiga har Allah ta'ala ya sa musu tih yace fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard ga su tsakaninsu da baitul maqdis dan taki ne amma Allah ya batar musu da ita suka kasa gane ta kuma ya batar wa mutane su babu wanda suka ci karo da shi balle su tambaye shi kai ina baitul maqdis ya nuna musu shekara 40 ga su ga ita Allah ya boye musu ita to sai ya kasa boye maka saddu zilqarnaini sai kuma ya kasa boye maka yajuju wa majuju in ya ga dama indai har kai imani da cewa annabi Musa alaihi salam a cikin saharar Sina ya shekara shi da mutanansa 40 kamar yadda Allah ya faɗa sun kasa gano kofar da za su shiga baitul maqdis bayan ga tada suna kusa da ita dan taki ne kadai ya rage su shiga amma ba su iya shiga ba Allah ya batar musu da ita to dan me zai kasa batarwa kowa yanzu a duniya inda saddu zilqarnain yake da inda yajuju wa majuju yake har sai lokacin idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka alkawarin Allah in yazo hakan ta faru sannan a ga bayyana su mun yi imani da abinda Allah ta'ala ya faɗa alqur'anin sa mun yi imani da abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya labarta mana na ayoyin alqiyama da ashiradin ta mun yi imani kuma ba za mu yi jayayya ba mun sadu da mun miƙa wuya Allah ta'ala ya mana da kyau abinda muka faɗa na daidai. Allah ta'ala ya bamu lada abinda muka yi na kuskure, kuma Ubangiji ta'ala ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.